Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hawwa Sharif tare da Muhammad Hasib Baballe da sauran abokan aiki a wannan shirin na safiyar Juma'a 10 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tattauna ga Muhammad da kanin labarai.
Fadar White House ta ce Isra'ila za ta fara aiwatar da zagaita buɗe wuta na sa'o'i huɗu a kowace rana. Da alama mayakan da ke samun goyon bayan Iran ba su daddara ba duk da harin sama da Amurka ta kai musu. Sakataren Baitul Malin Amurka Janet Yellen a ranar Alhamis ta fara tattauna ta kwanaki biyu da mataimakin Premier China Xi Jinping.
Kanan labaran kenan za mu fara buɗe tattaunawar rahotannin namu a yau ne daga Najeriya inda headquarter rundunar tsaron Najeriya ta ce sabon kaɗo shirin wasu ɓata gari na yin amfani da kakin sojoji a yayin zaɓen gwamnoni da za a yi a ranar Asabar ɗin nan a jihohin Kogi, Imo da Bayelsa domin haddasa ruɗani. Har ila yau akan batun zaɓen na ranar Asabar mai zuwa. A fatar da ake yi na ganin an fashe da mara ya sa aka jirge manyan wato jami'an tsaro da dama har kusan 40,000 a jihar Kogi. Muna kuma tafi da ƙarin bayani akan waɗannan rahotanni da masu ran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace safiyar Juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya wanda ita Laure Kara zai gabatar. Amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Fadar White House ta ce Isra'ila za ta fara aiwatar da tsagaita buɗe wuta na sa'o'i huɗu a kowace rana a farmakin da sojojinta ke kaiwa ƙungiyar Hamas a yankunan arewacin Gaza daga ranar Alhamis. Sanarwar ta kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ta zo ne a daidai lokacin da dakarun tsaron Isra'ila ke fafata da mayakan Hamas a birnin Gaza. Kuma wasu fararen hula Falasɗina suke ci gaba da kokarin tserewa daga yankin.
We understand that Israel will begin to implement 4-hour pauses in areas of northern Gaza.
Mun fahimci cewa Isra'ila za ta fara aiwatar da wannan shirin na dakatar da buɗe wuta har tsawon sa'o'i huɗu a kowace rana. Isra'ila ta faɗa mana cewa ba za ta kai hare-hare a waɗannan wurare ba cikin sa'o'i huɗu da aka dakatar da buɗe wuta. Karbi ya ce dakatarwar za ta baiwa Falasɗinawa lokaci don tserewa ta hanyar amfani da hanyoyin jin kai guda biyu da kuma rage adadin mutanen da ke mutuwa. ‘Yan Isra’ila sun shaida mana cewa ba za a kai farmakin soja a waɗannan yankuna ba tsawon lokacin da aka dakatar, kuma a ranar Alhamis aka fara wannan aiki, in ji Karbi yayin wata ganawa da manema labarai. Inda ya ƙara da cewa shawarar dakatarwar ta zo ne yayin tattaunawa tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Benjamin Netanyahu. Da alama mayakan da ke samun goyon bayan Iran ba su daddara ba duk da harin sama da Amurka ta kai da ake kyauta da zaton ya lalata wata muhimmiyar cibiyar ajiyar makamai a gabashin Siriya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a ranar Alhamis ta yaba da harin da jiragen yakin Amurka guda biyu samfurin F-15 suka kai a ranar Laraba. Inda ta yi nuni da wasu jerin fashe-fashe da suka sa ba za a sake muraginin ba. Sai dai jami'an Amurka sun kuma yarda cewa akalla a halin yanzu ta kasa rage saurin kai har-har da mayakan da Iran ke marawa ba yake kaiwa kan sojojin Amurka a yankin. Wani jami'in Amurka ya faɗa wa BOA a ranar Alhamis cewa bayan harin da Amurka ta kai mayakan da ke marawa da Iran ke marawa baya sun kaddamar da har-harin jirage marasa matuƙa guda huɗu kan sojojin Amurka da sansanoni uku a Siriya da ɗaya a Iraki. Ɗaya daga cikin har-harin da aka kai a ranar Laraba ya auna cibiyar Amurka da ke Green Village a Siriya inda ya jikkata dakaru uku. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren Baitul Malin Amurka Janet Yellen a ranar Alhamis ta fara tattaunawa ta kwanaki biyu da mataimakin Premier China Xi Jinping yayin da Amurka ke kokarin shawo kan matsalar zaman doya da manja da ake samu da Beijing da kuma ci gaba da tattaunawa kan batutuwa da suka shafi sauyin yanayi zuwa kasuwanci da tsaro. Bayan tarukan Yellen na a ranakun Alhamis da Juma'a ana sa ran shugabannin kasashen biyu Joe Biden da Xi Jinping da su gana a mako mai zuwa a gefen taron haɗin gwiwar tattalin arziki na Asia Pacific ko APEC a birnin San Francisco na Amurka. Masu sharhi sun ce ganawar da Yelin ta yi da Xi ita ce yunkuri na baya-bayan nan don tabbatar da China ba ta janye daga tarukan da za a yi a gaba ba tsakanin shugabannin kasashen biyu. A baya dai Yelin ta jaddada buƙatar samar da dangantaka da za a assasa gogayya mai ma'ana a tsakanin Amurka da China.
An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga wakilin mu a Abuja Hassan Maina Kaina domin jin yadda hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce ta bankaɗo shirin wasu ɓata gari na yin amfani da kakin sojoji a yayin zaben gwamnoni da za a yi a ranar Asabar ɗin a jihohin Kogi, Imo da Bayelsa domin haddasa ruɗani. Ga rahoton Hassan Maina Kaina.
We are aware of plans of some to disguise in military uniform in order to create problems during the election.
Director in Chief ya tattara bayanai a hedkwatar rundunar tsaron Najeriya kenan Major General Edward Buba ke bayyana cewa rundunar tsaron na sanar da shirin wasu ɓata gari na yin sojin gona ta hanyar sanya kakin sojoji ranar zaɓe don haddasa ruɗani yayin zaben gwamnoni da za a yi a jihohin Imo, Bayelsa da Kogi. Muna gargaɗin su da su shafa wa kansu ruwa su kuma canza tunani, in ba haka ba to tabbas za su yabawa a yazaki. To ta yaya za a iya bambance sojojin Najeriya da na bogi a yayin wannan zaɓe?
Distinguishing between the real soldiers and the fake ones.
Batun bambance sojojin Najeriya da na bogi za a yi wa ƴan jirgin da za su yi aiki a ranar zaɓe waɗannan jihohi guda uku cikakken ƙarin bayani. Masanin kimiyyar siyasa a Najeriya, Farfesa Abubakar Umar Kari, ya ce wannan gargaɗi na sojoji ya dace don kuwa akwai dalilan yin hakan.
Dalili na farko, ana zazzafar takara a dukkan jihohi guda uku, musamman ma a jihar Kogi inda akwai manyan ƴan takara guda uku. A bayansu da Imo ɗin ma haka ne, ƴan adawa suna da ƙarfi ƙwarai da gaske. Dalili na biyu kuma shine tarihi, wato dukkan waɗannan jihohi an yi rashin sa'a suna da tarihin rigingimu da kuma tashin hankali a lokacin zaɓe. Sa'annan kuma ko ba ma a lokacin zaɓen ba, jihohi ne wanda akwai rashin zaman lafiya. Alal misali ita jihar Imo ta zama kamar wata babbar tunga ce ta kungiyar 'yan awarin nan mai tada husuma. A jihar Bayelsa ma haka ne, akwai 'yan saruka noke masu harbin mutane su shiga cikin ruwa. A jihar Kogi kusan duk wani lokaci da za a yi zaɓe ma sai an samu tashin hankali, saboda haka mutane su je su ɗinka kakin soja. Wato ba ma kakin soja ba, ina ga za a amfani da dabaru da hanyoyi na doka da waɗanda ba na doka ba daban-daban.
To amma rundunar sojojin Najeriya ta ce ta shirya tsaf don tunkarar duk wani kalubalen tsaro.
Elections coming up in Imo, Bayelsa and Kogi state this weekend.
Zaben da za a yi gobe a jihohin Imo, Bayelsa da Kogi babban al'amari ne a gare mu. Rundunar sojojin Najeriya tana ɗaukar sa da muhimmancin gaske. Mun yi duk wani tsari, kana mun yi duk wani shiri don tunkarar duk wani kalubalen tsaro yayin waɗannan zaɓuka. Kalaman General Edward Buba na hedkwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda tsaro zai kasance yayin waɗannan zaɓuka a jihohin da dama can sun yi ƙaurin suna wurin tashin hankali irin na siyasa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla an gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Muhammad Hafiz Baballe da ci gaban labaran duniya.
‘Yan jam’iyyar Republican biyar da ke neman karɓe tikitin takarar shugaban ƙasa daga tsohon shugaba Donald Trump sun yi fafatawa mai zafi a daren ranar Laraba a yin wata muhawara mai zafi da suka yi kan manufofin ƙasashen waje inda suka nuna goyon baya ga matsayar da shugaba Joe Biden ya nuna ta marawa Isra’ila baya, yayin da suke muhawara kan yadda za a tunkari ƙasar China da gudanar da hulɗa da Iran. sun kuma dauki tsauraran matakai fiye da gwamnatin Biden dan yadda za a magance matsalar kwararar bakin hauri da ke neman shiga Amurka ta kan iyaka da Mexico amma game da Ukraine ɗan takarar sun bayyana ra'ayoyi mabambanta da kuma matsayin da fadar White House ta dauka wajen nemawa Ukraine din karin tallafi inda har hamshakin dan kasuwa Vivek Ramaswamy ya ce ba a san bai gamsu da bukatar neman karin tallafi da shugaba Vladimir Zelensky mika ba daga ƙarshe hukumar kula da harkokin yada labarai ta ƙasar Turkiya ta kada ƙuri'a don bada umarni ga kafar yada labarai ta Jamus Deutsche Welle ko DW kan ta nemi lasisin watsa shirye-shiryenta na harshen Turkiya na shafinta na yanar gizo Majalisar Koli ta gidan rediyon da talabijin ta RTUK ta yanke wannan hukunci ne da ƙuri'u mafi rinjaye inda ta ce tilas ne gidan yada labaran na Jamus ya bi ka'idar da hukumar kula da harkokin yada labarai ta Turkiya da aka fara aiwatarwa a shekarar 2019 a baya dai hukumar RTUK ta dauki mataki na toshe abubuwan da DW ke yadawa a harsuna 32 a ƙarƙashin shafinta na dw.com tare da VOA Turkish bisa yakin samun lasisin da kafafen yada labaran biyu suka yi kafafen yada labaran biyu na ƙasa da ƙasa sun faɗa a baya cewa ba za su iya bin ka'idar ba saboda kada su faɗa tarkon da zai zama kamar ana tantance labaran da za su yada tun bayan dakatarwar ta farko a 2022 sashin Turkiya na DW ya yi amfani da dwturkce.com don isar da labarai ga masu sauraro a cikin Turkiya.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna Najeriya wannan karan alakwaja a jihar Kogi ɗaya daga cikin jihohin da za a gudanar da zaben gwamna a ranar Asabar ɗin idan Allah ya kai mu inda fatar ganin an kwashe da mara a zaben ya sa aka jirge jami'an tsaro har su 40,000 a jihar kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
A yanzu haka dai kimanin jami'an tsaro 40,000 ne aka jirge a jihar Kogin Najeriya domin tabbatar da gudanar da zaben gwamnan jihar da za a yi a ranar wannan Asabar 11 ga wannan wata na Nuwamba. Hukumomin tsaron Najeriya dai sun sha alwashin tabbatar da tsaro a lokacin wannan zabe wanda ga bisa dukkan alamu yake cike da kalubale da kuma fargaba. Jami'an tsaron dai da suka hada da sojoji da 'yan sanda da kuma ma civil defense da ma sauran jami'an tsaro masu damara jini suka mamaye lunguna da saƙo na jihar Kogin. DIG Abu Sani daga hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya da ya zo nan jihar Kogi domin tabbatar da zaben ya gudana lafiya ya ce suna shirye da duk wasu 'yan daba masu shirin kawo cikas a lokacin wannan zaɓe.
Wato ba ma 'yan daba ba, duk wani wanda zai iya ɗaukar mataki zai tabbatar da cewa an kasa gudanar da zaben nan to muna shirye da shi. Shi yasa na kira ga duk mutumin da ke jihar Kogi ya ba mu haɗin kai wajen ba mu bayanai da za su duda ainihin ko su fito da ire-iren waɗannan mutanen.
Duk da wannan dai 'yan jihar Kogin sun ce za su fito kada ƙuri'arsu duk da suna cikin yanayi na zulumi kamar yadda waɗannan wasu daga cikin 'yan jihar Kogin ke cewa.
Na sunana Bala daga Cotton Cafe Kogi State. Sai muna da shiri duk kadan-kadan amma an turo sojoji da su police da su masu riga dai saboda a nan Kogi dai akwai ana jin tsoro cewa za a yi rikici. Fata mu dai a yi shi alheri.
Amma za ku fito ku yi zaɓa.
Zan mu fito amma kuma akwai gubirbin diga ba zan mu fito ba.
Sunana Alhaji Muhammad Sanimu Cotton Cafe. Mu dai fata mu dai a yi zaɓe lafiya ba ma son fada ba ma son rikici. Ba taɓa yi mu kawo mana jami'an tsaro irin wannan kamar yadda wannan zaɓe ba.
A na ta gefen ma dai hukumar zaɓe. Ta jihar Kogin ta ce ta gamsu da matakin jami'an tsaron. Alhaji Halliru Haruna shine kakakin hukumar zaben a jihar Kogi.
Eh kware sosai kuwa sosai sun tabbatar mana cewa za su kawo jami'an tsaro a kowane lungu da sako na Koja da Kogi sai gaba daya.
A halin da ake ciki dai gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello ya buƙaci rundunar 'yan sandan Najeriya da ta gudanar da kwakkwaran bincike tare da hukunta duk wanda aka samu da hannu a rikice-rikicen da aka samu a lokacin da jam'iyyun siyasa ke yakin neman wannan zabe. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Lakwaja a Najeriya.
An gaida wa Mustapha Nasiru Batsari. Masu taro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Manuniya. Alamu dai turka turkar taka takun tankin tanka kan harkar harkallar siyasa da mulki a Najeriya na ƙara kiba.
Ba girma ba arziki ake shiga harkar zabe kuma so ake a ci zaben nan ko ta halin kaka.
Matan shugaban kasa a kashe mata kuɗi don a gyara mata office ɗinta yayi kama da matsayinta. Matan shugaban kasar Najeriya ai ba karamar mata bace.
Game da cece kucin da ya biyo bayan bayyanar rarara gaban yan jaridu kuwa Professor Abdalla Adamu Ubana jami'ar bayar ne yake cewa akwai sauran kallo a gaba.
Ba gama abin ba. So kada kar wanda yayi mamaki cewa nan gaba sai ya kalubalanci Abdullahi ce gurzan su kuma sai ya kalubalanci Tinubu. Babu wanda suke tare da rarara wanda bai kalubalance shi ba. In banda wayannan guda biyu.
Shin mai saro ko ka lura ma da ma cikin kalaman Dauda ka hutu rararan akwai alamun daura da marar sabuwar gaba?
Kullun suna cewa inje nan su sun ji shiru ina zuwa Abuja ina kaza kaza to wallahi Abuja da nake zuwa ni nake kai kaina kuma dawo da kaina ba wani abu da ya fito
waɗannan fa so mun taumaka tattabo cikin tarin muryar da za ku ci wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk sabiyar juma'a yake yi muku maraba shiri na 143 cikin jerin shirin manuniyan da masu sauraro ke cewa ya riga ya daga lamba me yiwa kuma daga lambar amma ta harkar harkallar siyasa a Najeriya ta sa tsohon shugaban kuma zaben tare Najeriya Professor Attahiru Jega ya jaddada wa duniya cewa siyasar na cike da abubuwan fargaba
da yake dan siyasa mu wasu suna ta bada takaddun jabo ga hukumar zabe daga lalle lalle ya dace ba wai kadai waɗanda suka yi takara ta primaries ba ɗan ƙasa ma da suke da labarin wani yana da takaddu na jabo su ma a ba su dama su ɗaukaka ƙara domin in aka yi haka ina kyautata zaton cewa duk wannan matsalolin da muka gani za a yi maganin su.
Menene kake ganin yake kawo rashin daidaito tsakanin ƴan siyasa bayan an zaɓe su?
Wallahi duk wannan yana da alaka da son rai da son kai da kwadayi na ƴan siyasa. Siyasan nan wasu ƴan siyasa sun maida shi ciniki kuma ba girma ba arziki ake shiga harkar zabe kuma so ake a ci zaben nan ko ta halin kaka. Don haka waɗannan matsaloli su suke sawa bayan ma an ci zaben sai a kasa takuka komai wanda zai amfani jama'a. Kuma abinda kawai za a samu shine sai kace na ce da husumiya da fadaci-fadaci tsakanin su ƴan siyasa din maimakon su haɗa kansu su zurfin tunani su ga me za a yi domin a ceto ƙasa kuma domin talaka ya amfana da wannan tsari na siyasa.
Game da amincewa da karamin kasafin kuɗin da shugaba Tinubu ya tura wa majalisar ƙasa kuwa wasu ƴan ƙasa ne suka fara kukan cewa akwai matsala babba. Kodake dai kuma tuni shugaban kwamitin bin diddigin kashe kuɗin gwamnati a masajjan tarayyar Najeriya Sanata Ahmad Ali Wadada ya ce shi bai ga wani abin ciwon baki akan ƙarin kuɗi a cikin kasafin ba.
Dalilin ƙwarya-ƙwaryan kasafin kuɗi shine sabuwar gwamnati ta shigo akwai abubuwan da ta ga ya dace a yi su ko don ingantar da kasafin kuɗi na shekara ta 2023 kuma bai yiwuwa ko da kuɗin tattare suke ɗakin shugaban ƙasa bai da ƴanci ya kashe su sai ya zo ta majalisa.
Amincewa da wannan ƙwarya-ƙwaryar kasafin kuɗi ta kawo cece-kuce da yawa cikin al'umma musamman na batun wasu kuɗaɗe na gyara ofishin matar shugaban ƙasa da ake cewa ofishinta babu shi ma a kundin tsarin mulki.
Baya cikin kundin tsarin mulki, amma a tafiyar da mulkin Najeriya da ake yi, da ai a turanci akwai convention, wato abin da aka saba yi. Saboda haka, yi wa ofis din matan shugaban kasa a kashe mata kuɗi don a gyara mata ofis ɗinta yayi kama da matsayinta. Matan shugaban kasar Najeriya ai ba karamar mata bace. Da farko ma tukuna, kasafin kuɗi ya mana kadan mu miliyan 200 da wani abu, ana maganan wani wai trillion 3. Nawa ne trillion 3 inji kamar da shi a dala yau? Yayi kadan.
Gaba ɗaya yanzu ai trillion ya kai 28 kenan yanzu a kasafin kuɗin bana kawai.
Eh to 20 trillion 28 kiraba trillion 28 ga mutane miliyan 250. Nawa kowa zai samu?
Tun bayan bayyanar baje bayanan da mawaki Dauda Kahuti rarara yayi wasu kanawa ke ta korafin cewa rararan baya bugun gida wato katsina sai dai kanawa kawai yakan tasa a gaba. Sai dai shehun malamin jami'ar nan da yayi shura a bangarori guda biyu Professor Abdullahi Uba Adamu ya ce idan dai maganar rarara ne to su kansu katsinawan ma basu tsira ba.
A katsina an kafa wata kungiya a shekara ta 2017 wa ita APC Akida. To aka biya shi kuɗi yace musu mutunci kuma yayi duk gaba ɗayan su ɗan APC a kidarin wata ma a cikin su hakki lafi yake rata kamar yadda kira baraka hakki lafi to sai haka shi bai da zancan wai kishin Kano ko kishin Katsina ba shine a gaban sa ba kuɗin da zai samu shine a gaban sa saboda haka ya zo Kano yayi wa ƴan Kano kuma ya je Katsina yayi wa ƴan Katsina ma garin su jahar su da ake cewa ai ba zai yi ba yayi a nan din kuma wanda yayi wa din yace musu mutuncin din manyan mutane ne ba su daraja a Katsina
amma kun yi mamaki cewa duk a nazarin da kai a baya yawa mutane ba a taba tattauna abin kamar inda wannan ya fito yanzu nan ba har bai mai waka ba tukuna amma duniya hankalinta ya koma kai
a ban yi mamakin ba saboda kamar yadda nace ai dan dai ba a lura bane amma ai ya kalubalanci Buhari din a wakar matsalar tsaro to amma kuma mutane suna ta fadar ra'ayoyin su kuma haka dama mu manazarta muke so mu ga ana yi mu kuma aikin mu kuma mu zauna mu tace mu nada mu ga duniya kaga dangantaka tsakanin hanyoyin sadarwa da kuma al'umar yau da kullum
ko bayan wannan damban dambarwar dambar bayanai da ake gani na rararan ma Professor Abdullahi Uba Adamu ya ce akwai sauran rina a kaba
ba a gama abin ba ko kadan a yanzu ana ganin yana bayan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da kuma uban gidansa Abdullahi Tinubu to babu mamaki kar wanda yayi mamaki cewa nan gaba sai ya kalubalanci Abdullahi Tigwarzan kuma sai ya kalubalanci Tinubu din
saboda me
eh babu wanda suke tare da rarara wanda bai kalubalance shi ba in banda waɗannan guda biyun Abdullahi Tigwarzo da kuma Tinubu su ne ludayen su yake kan dawo a yanzu to idan watakila ba su bashi abin da yake so ba ko kuma suka bata a wayan su rai to saboda haka babu mamaki nan gaba nan ma shi ma kansa Bola Tinubu a ga cikin wakata sa duk da cewa baya bai iya Hausa ba amma mukarraban su za su yi masa bayani to kuma bai rabe da man yake da Bahaushe a wajen daukan fansa a wajen fushi da shawaransu daban yake saboda haka ƴan siyasa su suka saka shi yake yin waɗannan abubuwa su ji tsoron Allah su san cewa fa yanzu duniya ta canja ba kamar lokacin da zaka ce ai dan kwairo yayi waka ya zagi wani dan siyasa amma yanzu an nemi wakar an rasa ko kuma ana kokarin ma a tuna me ma sunan wakar yanzu komai fa a da nake yana nan a YouTube yana nan a Facebook yana nan a ko ira aje yake internet din nan fa gaba ɗaya ba in kai deletion abubuwa ba ya tafi kenan ba yana nan a wani guri a aje kuma za a iya zakulo shi saka nan da shekara 20-30 kana dan siyasa ko kuma dan ka ko wani abun nan zai ji cewa kai ne kasa aka ciwo wani zarafi to darasin dai shine eh ka ta dan siyasa ko mabiyin dan siyasa ya bada kudi a cikin mutuncin wannan dan siyasa wannan ba daidai bane a kuma su kansu mawaka bai kamata a dinga amfani da su saboda a ci zarafin mutane ba
tunuma dai wasu ƴan Najeriya suka fara bibiyar kalamar rararan da suka ce ai tun a karan farko a taron manema labarin ma ya riga ya fara sukar gwamnatin shugaba Tinubu da yake kira jagaba
ina karabawa mutanen mu hakuri wannan tsari da ake ciki ayi hakuri da shi sai mu jira amman ba irin wancan jiran ba idan Allah ya taimake mu an samu falal hamdi in ba a samu ba za mu ce to kowa ya zo dauki layi mu nemi wata mafitar ba wannan wanda muke ciki ba wani mukami yake bukata wani jari wani kaza kuma kullum suna cewa inje nan su sun ji shiru suna kunkunai ina zuwa Abuja ina kaza to wallahi Abuja da nake zuwa ni nake kai kaina kuma in dawo da kaina ba wani abu da ya fito kuma na bakin yanzu ina jiran ko dan kan zagin na samu kudi a lokacin Buhari yazo ya ce zai min martani in tumutumu da shi in tumutumu da mai gidan shi in tumutumu da kololon ma ba abin da zai faru na san komai
iyaka ba batutuwan da zamu yi bajewa kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fifin dafe mu rafi iko cewa kwanakin da aka kebe musu ba ƙara karewa suke saboda haka akwai buƙatar su gujiwa talakan da suke mulka ukuba domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1295 ne su yi sallamar sakin kudirin da su ne dama suke ta faman ruba kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudala duk makon duniya danganin ta tattaro muryoyin da za ta kawo wa manuniya tsaraba ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu cikin sabon shirin na manuniya
Subhanallah an gaida dan mutan Ikara da wannan shiri na manuniya yanzu kuma ga nasihar juma'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نفر قوتنا نائد البشر إمام مسلا سنجمع لكي جرن أبا شكين جار أبيا نسير متيو تجمع إذا أفن ديشا في كلامي نغسكيا كوفا دن غسكيا غسكيا لكما إذا كوة نبنغري مقومة gwamnati al'umma malamai da ma sauran daidaikun mutane domin Allah subhanahu wataala ya jawo hankalin mu a cikin alqur'ani a wurare da yawa ga hadisin annabi rahama alaihi salatu wassalam inda yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir man yakun khairan aw liyasmut wanda bai yi imani da Allah da ranar kiyama to ya fadi alkhairi ko ya ja bakin shi shu dan haka ya jan wa musulmai ubangiji subhanahu wataala ya jawo hankalin mu dan gane da abin da ya shafi badin gaskiya sai ce kunu ma'asadiki ku zamanto kuna tare da masu gaskiya ko masu furta gaskiya dan haka a irin halin da muka zance kan mu a ciki ƙarya ta yi yawa maganganu marasa amfani da abin da ƙarya ta shigo ciki yawanci baya tasiri sai kaga al'umma sun fada cikin halin ni'asu halin kakani kai halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda muka tsanci kan mu a ciki a yau wajibi ne ya yan uwa musulmai da abokan zaman mu mu zamanto idan muka faɗi magana haka take a ko ina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
duniyar amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke tafi batutuwan da suka shafi na ciki da wajen kasar kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai har ma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo.
To madallah yanzu kuma ga Hafiz Baballe da takaitattun labaran duniya.
Fadar White House ta ce Isra'ila za ta fara aiwatar da tsagaita bude wuta na sa'o'i huɗu a kowace rana a farmakin da sojojinta ke kaiwa kungiyar Hamas a yankunan arewacin Gaza daga ranar Alhamis. Sanarwar ta kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ta zo ne a daidai lokacin da dakarun tsaron Isra'ila ke fafata da mayakan Hamas a birnin Gaza kuma wasu fararen hula Falasɗina suke ci gaba da kokarin tserewa daga yankin. Da alama mayakan da ke samun goyon bayan Iran basu daddara ba duk da harin sama da Amurka ta kai da ake kyautata zaton ya lalata wata muhimmiyar cibiyar ajiyar makamai a gabashin Siriya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a ranar Alhamis ta yaba da harin da jiragen yakin Amurka guda biyu samfurin F-15 suka kai a ranar Laraba inda ta yi nuni da wasu jerin fashe-fashe da suka sa ba za a sake more ginin ba. Sai dai jami'an Amurka sun kuma yarda cewa akalla a halin yanzu ta kasa rage saurin kai hare-hare da mayakan da Iran ke marawa ba yake kaiwa kan sojojin Amurka a yankin. Sakatariyar Baitulmanin Amurka Janet Yellen a ranar Alhamis ta fara tattaunawa ta kwanaki biyu da mataimakin firimiyan China He Lifeng.
Tumarin lamar tsaro a nan kuma za mu naɗe tabar mashirin na wannan lokaci. Sai a tara an jima da hatsi idan Allah ya kaimu da karfe 8 agogon Najeriya da Nijar wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana inda za a ji mu da ke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga karmolo shirin musamman Muhammad Hafiz Jabale da yake an gabatar da shirin. Sai da Dalawi da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ki muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai an jima ku. Thank you.